This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan tarar da kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar Kano yau a shari'ar ƙarar da mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar. To amma bangaren gwamnati ma ya ce ya yage wani abu a wannan shari'ar.
Sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne domin su yi musu daɗi tunda hukunci bai ayyana cewa Sanusi ba shi ne sarkin Kano ba. Amma dangane da batun cin tara wannan bangare bai daɗi ba, to amma kuma za su je su sanar da gwamnati.
Za kuma aji wani rahoto na musamman kan yadda rashin tsaro ke lahani ga sana'ar su a jifa.
Babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya, amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen. Gwamnatin jifa ta taimaka ta ba mu tsaro, mun dawo gari zaune da gwam.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo cece kucen da ya biyo bayan faduwar shugaba Tinubu da kuma wasu batutuwa na tsaro. Da yake yau Juma'a ce, zamu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-8-0. To amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Amurka, Ukraine da NATO sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya tsara a Ukraine, inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a Ukraine muddin Kyiv ta janye dakarunta daga kan iyakokin da Moscow ta mamaye sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen NATO. Putin ya mamaye yankin Ukraine mai cikakken iko ba bisa ƙa'ida ba. Ba shi da hurumin faɗa wa Ukraine abin da za ta yi don samar da zaman lafiya, in ji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ƙarshen taron NATO a Brussels. Idan ya ga dama zai iya kawo ƙarshen wannan rikicin yau, kuma muna kira gare shi da ya yi hakan sannan ya fice daga yankin Ukraine mai cikakken iko.
If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves.
Anan shugaban NATO kenan Jens Stoltenberg yake cewa idan sun kasa cimma matsaya zamu fada musu su dau matakin kare kansu idan kada mu bar su cikin mawuyacin hali. A jajibirin ranar da taron zaman lafiyar Ukraine yakan kama a kasar Switzerland, Putin ya faɗa a Moscow cewa har idan Kyiv za ta janye dakarunta a gabashi da kudancin kasar zai dakatar da kai hare-hare. Ya kuma buƙaci Kyiv da ta yi watsi da ƙudurin shiga ƙawancen NATO sannan ta amincewa Russia ikon yankunan da ta mamaye a Crimea a 2014. A wani bangaren kuma, Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jinƙai na dalar Amurka miliyan 1.35 a Sudan, inda yakin da aka kwashe watanni 14 tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan ɗin nan biyu ya yi sanadiyar jefa aƙalla mutane miliyan 25 cikin buƙatar agajin jinƙai. Samantha Power, mai kula da ayyukan jinƙai a USAID, ta faɗa wa manema labarai ta wayar tarho yayin ba da sanarwar tallafin cewa wannan ita ce matsalar jinƙai mafi girma da ake fama da ita a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar Sudan miliyan 5 ne suke fama da yunwa. Power ta bayyana damuwar cewa akwai yiwuwar yanayin ya yi muni fiye da matsalar da aka fuskanta a 2011 a sanadiyar rashin abinci wanda aka fuskanta sakamakon ƙarancin ruwan sama a Somalia, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 250, wanda rabin alƙalaman nan yara ne. Shugabannin Majalisar Dinkin Duniya, jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako jami'ai da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya aƙalla 13 da 'yan tawayen Houthi suke tsare da su sama da mako ɗaya. A ranar 6 ga watan Yuni, rahotannin ƙungiyoyin jinƙai a Yemen sun ce bangaren Houthi masu ɗaukan makami da masu leƙen asirinta sun kai samame ɗauke da bindigogi a babban birnin Yemen Sana'a da biranen Hodeida, Sada da Amran. Samaman da aka kai ya auna ‘yan Yemen masu aiki da Majalisar Dinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa.
To Aisha Mu'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Najeriya, wata kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar Kano tarar naira miliyan 10 a shari'ar karar da mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar, amma kuma bata ce mai martaba Khalifa Sanusi ba sarki bane. Dazunan na tuntubi wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, don karin bayani, sai ya ce
kamar yadda ka sani Malam Ibrahim, karar raci ne guda biyu a jere. Jiya idan masu rare suna biye da mu, akwai wacce shi Aminu Babbada a gundi ya gabatar, shi ne wanda ya fara zuwa kotun tarayya akan wannan batu na sarƙaƙiyar Kano. To a jiya ita ma ta bada hukuncinta akan wannan batu. To ƙara ta biyu kuma shi ne wacce ita ma kotun tarayya ce, amma kotu ta biyu ƙarƙashin mai shari'a Justice Omobida, ita kuma Aminu Ado Bayero mai martaba sarki shi ne ya shigar ƙara gabanta, yana ƙalubalantar umarnin da gwamnan Kano ya bayar a kwanakin baya cewa lalle ilalla a 'yan sanda su kama shi Aminu Ado Bayero kuma su fidda shi daga birnin Kano. To anan ne ya garzaya kotu cewa wannan umarni da shi gwamnan Kano ya yi to wani cin zarafi ne ga 'yancin sa na bil adama, domin zaman da yake zama ne na doka ta idan ba a manta ba yana zaune ne bayan da ya karɓi order daga kotu wadda ta baya dama ta ce kowa ya zauna inda ake gabanin ayi sauke masarautu da kuma sauke sarakuna. To shine ita kotu bayan ta yi zama biyu na uku, yau akai na uku akan wannan batu, shine kuma ta yanke hukuncinta, ta ce wannan umarni na gwamnan Kano na akama Aminu Ado Bayero cin zarafi ne ga 'yancinsa da dokokin ƙasa suka bashi, don haka ba abu ne da ya kamata ba. Ba ƙari akan haka kuma shine ta ci tarar gwamnatin Kano naira miliyan 10. Lalle gwamnatin Kano ta biya shi wato ladan gabe na naira miliyan 10 saboda an ci zarafinsa.
Shin bangaren gwamnati na shirin biyan tarar ko ɗaukar ƙara?
Bangaren gwamnati, kamar yadda lauyoyin gwamnatin da majalisar dokoki suke kare su, sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne, domin su yi musu daɗi tunda hukunci bai ayyana cewa Sanusi ba shi ne sarkin Kano ba. Amma dangane da batun cin tara, wannan bangare bai daɗi ba, to amma kuma za su je su sanar da gwamnati, ita gwamnati da bangaren gwamna su ne za su ba da umarni na gaba. Idan za su ɗaukaka ƙara, su za su gaya musu cewa ɗaukaka ƙara.
A takaice, ya alamar yadda garin yake?
To Malam Ibrahim, ai gari yana nan cikin yadda yake. Dama ka san tunda aka fara wannan kace nace da cece kuce da ja'in ja tsakanin gwamnati da bangaren Aminu Ado a ɗaya hannun kuma da bangaren shi sarki Sanusi, mutane sun yi wa kansu kiyamule, duk da dai ba daɗin faɗa kuma babu ma daɗin ji. Kuma karkamanta yanayin da ake ciki na sha'anin tsadar rayuwa da wuyarta a Najeriya, kuma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba kuma da kiraye-kiraye da kuɗubobi kan cewa wannan al'amari to ya kamata mutane su yi taka tsantsan da shi.
To a gaida Mahmud, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda rashin tsaro ke ci gaba da gurgunta sana'ar kamun kifiyo ko su, wanda don haka Haru Suleiman Rashidu ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
Hada-hadar kasuwancin kifi na daga cikin albarkatun tattalin arzikin da jamhuriyar Nijar ke tinkaho da shi don yi wa ƙasa hidima. To sai jihar Difa da ke da albarkatun wuraren kamun kifi, a yanzu haka sana'ar kamun kifin ta fara ja baya sosai sakamakon fargabar rashin tsaro da masuntan jihar ke fuskanta. Wannan lamari dai ya yi matuƙar jefa masunta da dama a cikin wani yanayi na rasa sana'o'in dogaro da kai. Dangane da hakan ne ma ya sa na samu zanta da waɗansu daga cikin masunta da ke gudanar da sana'ar kamun kifi a yankin Lada. Ministan sadarar kilomita 5 ga birnin Difa suna masu cewa
Musa Muhammad, babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya, amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen. Gwamnatin Difa ta taimaka ta ba mu tsaro, ta ba mu damar mu je ko ina ne mu kama kifi. Mun dawo gari zaune da gwab.
Sunana Abdullahi Hassan. Sana'ar kamun kifi yanzu ta ja baya Obama. Ita gwamnati tunda tana samun karuwa a cikin sana'ar kamun kifi, ya kamata a ƙara mana matakan tsaro yanda za mu shiga lafiya lau mu dawo lafiya lau. Sana'ar kamun kifi wadda ita ce cinmu, ita ce shanmu.
Ko baya ga masuntan, su ma masu sana'ar sayar da kifin a cikin kasuwanni da ma sauran al'ummar da ke neman abinci game da harkokin kifin, su ma sun shiga cikin wani mawuyacin hali. Usman Baban Manu na zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu sayar da kifi a jihar ta Difa.
Duk lokacin da aka samu wannan hare-haren, to sai an samu ƙarancin kifi, kuma sai an samu matsaloli game da mata da yara da maza da masu baro da 'yan dako. Ƙarancin kifin nan ya sa kowa abin da yake samu ya yi ƙaranci ƙwarai, har ya zama na yanka ta hidayen maɗin ma sai dai wani ya taimaka kamu wani a samu aje cefane a koma gida.
Duba da barazanar rashin tsaro da masuntan ke fuskanta game da sana'o'insu na kamun kifi, mahukunta a jihar ta Difa sun bayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke adabar jihar ta Difa. Kaftan Habu Haladu shine shugaban sashen da ke kula da masunta a hukumar ma'aikatar kayan ruwa da gandun daji a jihar ta Difa.
Masu kamun kifin mu nan ga Difa, babban kalubale da suke fuskanta shine na rashin kwanciyar hankali. Ya kaci ka sosai a cikin wannan aiki na kamun kifi da ake fuskanta cikin jihar Difa. Bisa ga yanzu dai muna fatan zuwa gaba duka za a ciyo kansu.
A yanzu hakan dai masana sun kiyasta da akalla duk shekara jihar Difa na samun tsabar kudaden shiga na kasuwancin kifin da ma kamun sa daga miliyar 10 zuwa miliyar 20 na sefa, wanda ake sayar da shi a fadin kasar ta Nijar gami da kashi 90 cikin 100 na ardin kifin da jihar Difa ke fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Asu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da yake kokarin shiga wata buɗaɗɗiyar motar soji don duba faretin ban girma a lokacin ranar demokradiyya a ƙasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Za mu duba alƙalaman ƙididdiga a kan rashin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Akwai kuma fashin baƙi a kan wani faifan bidiyo da kartagen ɗan bindigan nan Belituji ke yaɗawa dangane da kame na hannun damansa wato ɓaleri da jami'an tsaro suka yi a jamhuriyar Nijar. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a daidai lokacin da yake kokarin shiga wata buɗaɗɗiyar motar soji don duba faretin ban girma a lokacin ranar demokradiyya a ƙasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo, da ya taɓa zama babban dogarin wato ADC a gwamnonin soji da na farar hula, ya yi tsokaci.
Na ga wannan bidiyo da ke yawo a social media, shugaban ƙasa ya yi misin step a wannan mota da za ta zagaya da shi ya faɗi. To wannan ba gaskiya ba wani abun da za a yi ta magana ne ba, sabida ya faru da wasu shugabannin kasashen har da ma America, kuma nan gida da gwamnoni da sauransu duk yana faruwa. Sai dai ni tsokacin da zan yi a nan Najeriya bisa ga irin wannan aiki, tunda na yi ADC gwamna na siyasa na kuma yi na soja wuri daban-daban da CSO da ADC da duk wani wanda ke tare da shugabanni irin wa'annan, to rika lura da ina ne gwamna ko shugaban kasa zai taka, suna tafiya, za a hau wani abu, za a sab farko za a zauna za a miƙe za a sallaka za a duka za a miƙe za a taba za a duddairin wannan da kuma mi shugaban kasa ko gwamna zai fada yana speech a wannan irin mutane zai gani na wurin wurare ma ya kamata ya je da sauransu wani bin ma duk sai an tura abin da ake cewa advance party su gaggano wurare su zo su tsara tare da bangaren da ake cewa protocol duk su hadu tare domin dai a kauce ma irin wannan tare da fatan Allah ba zai sa din irin haka ba wanda ya san abin da zai faru sai Allah to amma bisa ga wasu kwarewa na wasu ayyukan tun yakan yi hasashe to in kaza ta faru mun zai yanzu mu kaddara ko ADC ko CSO sanda za a hawo motar nan yana kula duk da yana kula yayi wop ya rike shi bai iya rike shi ba har ya kai ga faduwa kaga za a ce wannan ya san aikin sa amma wannan in ka lura kwata kwata hankalin su baya ga me shugaban kasa yake yi ina hankalin su kawai suna ban san ina yake saboda Allah
yanzu kuma sai har kalman sha'anin tsaro a Najeriya inda kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Jagoran wannan kamfani Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani.
A kan fitowa watan biyar watan Mayu abinda muka gani mun samu mace-mace 1090 idan muka hada shi da watan hudu kenan watan April da abinda muka samu ga lokacin 1097 to kaga kenan an samu ragi na a ce mutum 7 wanda a mizanin alƙalman da muke yi an samu kashi na ragi kai na kusan kasa da kashi daya a cikin 100 kenan to amma inda muka ga yawan karuwan matsalar shine satan jama'a don karban kudin fansa a watan hudu watan April abinda muka samu 311 amma a watan biyar din nan abinda muka samu shine 1128 kaga kenan an samu kari na kashi 262 a cikin 100 ya rubanya kusan maso uku to wannan gaskiya ya taya mana da hankali
to shin a wannan rahoto naku wadanne bangarorin Najeriya ne suka fi fama da kalubalen tsaron
idan muka je ga shin ina ne daga bangarorin Najeriya nan guda 6 inda muka fi ganin kamarin matsalan nan to da muka raba yankunan nan guda 6 a yankin kudu maso gabas na mace-mace jihar da tafi samun mace-mace shine jihar Borno inda muka samu mutum kusan 250 da wani abu wanda suka mutu su na bere ita sai jihar Zamfara ita kuma ta samu 158 na uku jihar Kaduna 142 na hudu jihar Katsina inda aka samu 135 to haka dai sai jihar Plateau da sauransu dukkan waɗannan jihohin da na ambata jihohin arewa ne aka samu matsalar idan ka je ka satin jama'a don karban kudin fansa jihar Zamfara ita ke gaba inda muka ga 323 watan Mayu kenan sannan na biyu ga jihar Zamfara jihar Niger inda muka ga mutum 285 sai jihar Katsina mai 133 sai jihar Kaduna mai 202 da baya ga ita sai jihar Sokoto mai 56 sai jihar Borno mai 52 dukkan waɗannan jihohin na arewa ne ko na 7 kenan birnin tarayya Abuja to kaga gaskiya kusan abin mamaki ne mu kan mu yi mamaki yadda mu ga yawan mutum 50 muka samu satan jama'a don karban kudin fansa a birnin tarayyar Abuja in ba za ka manta ba an samu matsalan nan a farkon shekarar nan da aka zo aka dauki matakai aka magance matsalan to amma haka yanzu abin ya koma ya fara dawa za a ce mutum 50 a cikin birnin tarayya gaskiya abu ne mai yawa wanda kuma ya tayar da hankali to wani abu kuma wanda ya zo ya dan bamu mamaki wanda kusan za a ce ya taya mana da hankali idan ka hada jihohin nan guda 7 wayanda suke arewa maso yamma kashi 54 na matsalar satan jama'a don karban kuɗin fansa a nan ne muka ga matsalar to a takaice dai arewa maso yamma kusan za a ce babu yankin a Najeriya inda ake samun matsalar sata jama'a don karɓar kuɗin fansa kamar wannan yankin.
Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. A bayan nan, kartagin dan bindigan nan wato Bello Trigi ya wallafa wani faifan bidiyo da yake kareta batun kama na hannun daman sa wato Baleri da jami'an tsaron Niger suka yi. Kalaman kuma da masu bibiyan al'amuran tsaro a Najeriya irin su Bashir Altine Guyawo Isa ke cewar borin kunya ne.
Ki al'amari shine jami'an tsaro na jamhuriyar Niger sun yi abun a zo a yaba domin kama dan bindiga kusan 60 a ce ga su an kama su suna shirye-shiryen kitsa kai hari ba karamin ainihin samun nasara bane da karye lagon waɗanda yan bindiga masu aikin hashin daji a yankin Sahel da yankin arewa maso yammacin Najeriya har zuwa cikin jamhuriyar Niger din. Salon hoda yan bindiga jamhuriyar Niger ba irin na Najeriya bane. Jamhuriyar Niger suna bin su har toka ga kisu su kama su yi waɗanda su Najeriya kuma sai sun kama jami'an tsaro hari. Ko dai Balerin ne ko ba Balerin ne ba akwai abubuwa guda biyu. Na ɗaya dai an kama ko kuma an kashe jami'ai na Bello Trigi mai hakana shi waɗanda suka hi Balerin muhimmanci gare shi kanne ne akwai Malam Shehu akwai Bammi duka waɗanda an kashe su amma Bello Trigi bai hito ya kareta ba ya kurari ya nuna ma duniya cewa ƙarya ne ba ga wasu waɗanda amma kohensu saboda mi sai Baleri don jamhuriyar Niger ta kama shi ne. Na biyu kuma shi na so shi nuna ainihin tarin makamai da ƙarhin da agare har yanzu cewa shi na da makamai kuma shi na da magoya baya kuma shi na wada aji tsakanin hoshin dajin da shike yi da ainihin waɗannan mayaka na hoshin daji a wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya. Kuma sako ne yake aikawa ga gwamnati ta jamhuriyar Niger da ma ta Najeriya duk da yake ta Najeriya ba ma magana ta agare ba saboda ya dauki ya ƙarfin gwamnatin Najeriya. To kaga ai wannan kuma duka cikin babi ne wanda shi Bello Trigi ka son ya nuna wai kama Baleri ba gaskiya bane kuma bai shahe shi ba bai shahe ƙarhi ne ba bai sa mishi kowane irin ramni ba wanda yake mun san ba gaskiya bane. Ya ji takaicin kama wannan Balerin kuma bai ji dadin kan mai ba domin mu mun san Balerin wannan da ya nuna ba Baleri bane. Kacokal gidajen mu da tungan Bello Trigi bai wuce kilomita 55 bin zuwa 60.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwa ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka. To masu saurayi muna gab da bude muku layin mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za ku kira ita ce 2022980650. Sai mun ji ku. Sake kowa yau ba wake kan layi a yau ba illa yau.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam muna jin ka.
Kuna tare da Garba injiniya daga garin da ke.
To Malam Garba muna jin ka.
Ina muku fatan alheri.
Dama haka.
Saboda ina murnan Allah ya nuna mai sallan bajen wannan ta wuce.
Amu.
Hello.
Muna jin ka.
Da fatan za ta yi lafiya.
To mun gode malam na Yobe. Daga Yobe ko bari mu je mu Sakkwaton Shehu, ake kan layi a Sakkwato?
A Kaduna ne, dole su kwato ne daga nan Kaduna.
To bar Kaduna, to muna jin ka na Kaduna.
To dole su kwato daga nan Kaduna. To ni gaskiya yau Juma abin da ra'ayina ina fata da shugaban Tulumbu shi da ka'ari da abin da suka a ranar demokratiya nan da aka yi inda ya ga sakamako na wanda mu kanta mun je ba mu ji dadi ba amma muna da Allah shi ke mai kace fashin ya kuma Allah duba talaka in gaskiya muna cikin tsanani sosai a Najeriya wallahi mu tsoko ce ne bi saboda wallahi in tsada kamiya saboda Allah mu ta da nan mu sai da wannan ba Allah mai kace ga wannan shugaban siyasa don Allah su duba talaka.
To mun gode malam na Kaduna. Daga Kaduna bari mu je mu Kebbi, wake kan layi a Kebbi.
A dana a yi ne daga Bajira shi akan layi.
To muna jin ka, muna jin ka.
Abin da nake so in magana akan jami'an tsaron mu na Najeriya, wai me yasa su ba su aidin yan ta'ada a inda suke, sun yan ta'ada sun yi shiri sun zo musu. A hakikanin gaskiya duk wani da zai yaki gidanka dole ne shi ka man kan kana cin maka ra'ayin cin shi, saboda haka muna son mu kana su ba mu tsaro a jihar da Zamfara da Kebbi gaba ɗaya, saboda noma ma an hana mu ne shi, saboda Allah abin da suke nan mu samu tsaro.
To mun ma mun gode, bari mu je Naija, wake kan layi a Naija.
Assalamu alaikum, sunana dan Shaibu Hirin jirgin tudun waran Ibanga da kina yanke karamar kuma kwanta gurar kenan jihar Naija.
Muna jin ka.
Magana da zan yi a nan su magana cire subsidin da aka yi muna kira ga gwamnati. Allah don alabi kan ka afun shine musulan abubun wahalhalun da mutanen Najeriya suke yi. To dan ana dan alabi sabo na ci in mai yuwa ne ya kamata a ci an maida muna shi wannan tallafin, in kuma ba mai yuwa bane gwamnati ta nemo da hanyoyi wanda yake talaka zai samu saukin rayuwa. Wanka wahala da muke fuskanta Allah kawo mana dauki akan sa, muna fatan ubangiji Allah ya ba mu ikon taki lafiya. A gode.
To mun gode. Daga Naija kuma bari mu je Bauchi Yakuba, wake kan layi a Bauchi.
Eh kana tare da Nuhu Abubakar wanda aka sani da Alhaji Nuhu Haro daga nan jihar Bauchi Kitoro Katsamar hukumar Toro.
Muna jin ka.
Eh ina muku fata alkhairi. Na biyu ina son yi magana akan jami'an tsaro na Najeriya, ya aka yi mutanen Nijar suke kokari akan kamo 'yan ta'adda da kuma hallaka su, amma mu jami'an tsaron mu sun tsaya sun kasa sun zama su kamar ba su sojoji ba kuma jajirtattun sojojin da an san su a duniya masu kokari ne. Sai nake kiran su don Allah da gwamnonin mu da su shugabannin tsaro su tsaya su kawo mana su tsaya su kula da tsaro, don Allah da tsaro ta dawo domin mu samu mu yi noma mu yi kiwo mu samu sana'o'i mu zauna lafiya.
To baka ganin kamar jami'an tsaron suna kokarin tabbatar da hakan?
To suna iya kokarin su amma su kara kokari gaskiya.
To mun gode da kuka bayyana ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
A takaicen, Amurka, Ukraine da NATO sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban Russia Vladimir Putin ya tsara a Ukraine, inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a Ukraine muddin Kyiv ta zanye dakarunta daga kan iyakokin da Moscow ta mamaye, sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen NATO. A wani bangaren kuma, Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jin kai na dalar Amurka miliyan 135 a Sudan, inda yakin da aka kwashe watanni 14 tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan ɗin nan biyu ya yi sanadiyar jefa akalla mutane miliyan 25 cikin buƙatar agajin jin kai. Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako akalla jami'ai da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 13 da ɗan tawayen hufi suke tsare da su sama da mako ɗaya. A ranar 6 ga watan Yuni, rahotannin ƙungiyoyin jin kai a Yemen sun ce bangaren hufi masu ɗaukar makami da masu leƙen asirinta sun kai samame ɗauke da bindigogi a babban birnin Yemen Sana'a da biranen Hodeida, Sada da Amran.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lezzation, da kuma engineer mu na yanzu Rob McClick, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.